sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 10 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokradiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kwana ɗaya bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka afka gina majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban ƙasa da ke birnin Brasilia suka yi barna sosai. Shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva da shugabannin majalisar dokoki da kuma shugaban kotun kolin kasar sun fitar da wata sanarwa a jiya Litinin mai cewa masu kare demokradiya a Brazil ku yi watsi da ayyukan ta'addanci da barna da aikata laifuffuka da kuma yunkurin juyin mulki, sannan kuma kan ma a haɗe yake wajen ɗaukar mataki a hukumance bisa ga dokokin Brazil. Lula ya zagaya gine-ginen da aka lalata sosai a yammacin ranar Lahadi, ya kuma ba gwamnatin tarayyar kasar umarnin girke jami'an tsaro a birnin. Dokar ta baiwa gwamnatin iko na musamman na maido da doka da oda a babban birnin kasar, kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi, wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun tsaurar jama'a, sauyin yanayi, cinikayya da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce a ziyarar wadda ita ce ta farko zuwa Mexico tun bayan da ya zama shugaban kasa, Biden na sa ran karfafa kudurorin nahiyar Amurka ta Arewa. Jean-Pierre ta kuma ce Biden zai yi sanarwa game da faɗaɗa haɗin gwiwa don yaƙi da safarar makamai, miyagun ƙwayoyi da ta mutane, da kuma magance ƙalubalen muhalli da ɗaukar matakan haɗin gwiwa na tunkarar matsalar 'yan gudun hijira a yankin. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut. A cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hannah Mahler, sojojin Rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki. Dakarun Ukraine sun daƙile wani yunkuri na ƙwace garin, amma da yawa daga cikin dakarun Wagner sun koma da baya cikin sauri, inda suka sake dabaru da tura ƙarin sojoji masu ɗauke da manyan bindigogi, a cewar Mahler a kafar Telegram. Ya zuwa yanzu dakarun Rasha ba su yi nasara ba wajen ƙwace birnin na Soleda, duk kuwa da ƙoƙarin da suka yi na kutsawa cikin birnin daga ɓangarori daban-daban, kuma duk da cewa sun tura ƙwararren dakarun Wagner a fagen daga, a cewar General Alexander Siski, kwamandan rundunar sojojin Ukraine, wato yana nufin dakarun Wagner da ke da alaƙa da Kremlin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. Wasu daga cikin iyalan waɗanda aka sace sun yi kira da gwamnati da ta ɗauki matakin ceto 'yan uwansu. a wakilin Malamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Jami'an tsaro na haɗin gwiwa kama daga soji da 'yan sanda da dai sauransu na ci gaba da baza komar su a sassa daban-daban na jihar Edo domin ganin an ceto fasinjojin jirgin nan da aka sace a jihar ta Edo a baya-bayan nan. Haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sace akwai mai kula da tashar ta jiragen ƙasa Mr. Goodwin da kuma wani shugaban tsaro na tashar ta jiragen ƙasa. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta ce tana iya bakin kokarinta domin ganin an kubutar da fasinjojin da rayukansu. DSP Chidi Nwabuzu shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo.
As we speak from the day of the incident, nobody died.
Yana cewa ne da nike magana da kai a yanzu ina wurin da lamarin ya faru kuma waɗanda suka ji rauni suna samun sauki sannan kuma babu wanda zai iya cewa ga yawan waɗannan mahara sun zo ne ta tashar ta jiragen ƙasa da niyyar tafiye-tafiye da haka kuma ba za mu iya gane yawansu ba. Haka kuma tun ranar da lamarin ya faru mun baza komar jami'anmu da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka sace tare kuma da kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika.
Safe rescue and arrest of the perpetrator.
Kawo yanzu dai 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda aka sace na ci gaba da nuna matukar karɓuwarsu kan halin da suka shiga na garkuwa da 'yan uwan nasu tare kuma da fatar hukumomi za su kubutar da su. Ga ma abinda wata da 'yar uwarta ta faɗa hannun 'yan bindiga mai suna Esther ke faɗi.
I am part of the people in the train on my way.
Tana cewa ne ni ina cikin waɗanda suka tsira da harin 'yan bindiga kuma lamarin ya faru da ni ne ta hanya ta zuwa wari daga birnin Benin na jihar ta Edo. Ina godiya ga mabuwayi da ya tsirar da ni kuma gaskiyar magana ita ce 'yan bindiga sun fi su ɗari amma dai muna fatar gwamnati za ta ɗauki mataki na ganin cewa an ceto 'yar uwata da waɗanda aka sace da rayukansu.
That the government should interfere for the rescue of the kidnapped victims.
Ita kuwa wata ankiyo da ta tsallake rijiya da baya a cikin jirgin ta ce.
I have an elder sister was kidnapped.
Tana cewa yayata na daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuma ina kira ga hukumomi da su ɗauki matakin gaugawa don ganin cewa an ceto ta da ranta. Kuma muna da labarin cewa hukumomi a Najeriya sun rufe tashar jiragen ƙasa kowa babu a wurin kuma muna neman agajin gaggawa. Wannan harin dai na zuwa ne akalla watanni 10 bayan da wasu mahara suka kai wani mummunan hari a baya-bayan nan a kan jirgin na ƙasa a Abuja zuwa Kaduna wanda bayanai suka nuna cewa mutane sama da 14 ne suka halaka yayin da kuma daga bisani aka ceto mutane akalla 65 inda kuma aka yi zargin biyan kuɗaɗen fansa. Lamida Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Gaida Lamida Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu yana da yakinin akwai buƙatar a haɗa hannu da ƙasashe abokan hulɗa don turawa Ukraine makamai. Yayin da ake ƙara matsawa balin lamba akan ta turawa kif tankokin yakin Leopard 2. A makon da ya gabata, Jamus ta sanar cewa za ta baiwa Ukraine motocin yakin Marder don taimakawa wajen fatattakar sojojin Rasha. Sanarwar ta zo ne a ranar da Amurka ta yi alƙawarin ba da motocin yakin Bradley. Haka kuma, kwana ɗaya bayan irin wannan sanarwar daga Faransa. Scholz, wanda ya sha nana ta mahimmancin kaucewa rurrutu wutar rikicin Ukraine ko ba Rasha dalilin yi mata kallon mai hannu a yakin, ya ce kasashen yammacin duniya abokan hulɗa sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa da kuma shirye-shirye akan hakan. Ukraine ta kuma buƙaci manyan motocin yaƙi irin su Leopard waɗanda za su zama wani gagarumin kokari daga kasashen yamma ga ƙasar. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya yi barazanar korar dubban 'yan gudun hijirar ƙasar Congo da ke zama a Rwanda idan ƙasashen duniya suka ci gaba da ɗora laifin rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo a kan ƙasarsa. Da yake magana a jiya Litinin daga Kigali babban birnin ƙasar, bayan bikin rantsar da sabon kakakin majalisar dattawan Rwanda François Xavier Kalenda. Kagame ya ce ba za mu iya ci gaba da sauke ƴan gudun hijirar ba waɗanda daga baya a dora alhakin su akan mu ko a ci zarafin mu akan su sakamakon rikicin kabilancin dake faruwa a wata ƙasa kuma akan dole ƙasar mu ce za ta zama wurin jirge mutanen da ake tauyewa haƙoƙin su. Kagame ya sauya magana daga harshen Kinyar Rwanda zuwa Turanci domin isar da sakon sa kamar yadda ya kan yi idan ya so yin magana dangane da ƙasashen duniya. Gwamnatin Congo da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fadda a kwanan nan sun zargi Rwanda da goyon bayan kungiyar ƴan tawayen M23 waɗanda galibin su ƴan kabilar Tutsi ne da ke yaƙi da gwamnatin Congo a gabashin ƙasar. Sai dai Rwanda ta sha musanta zargin tana mai cewa matsalolin cikin gidan ƙasar Congo ne.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Madalla,
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen namu akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakan shi kike sun karfin adalci da siyasan nan na fakiran ki ka shake cikin kada zalunci mai za ka fada cikin
ai masu sare. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar.
Ai kuna na biyu sun ruye na wannan makoci na uku ne, wannan biyu ne na suka ruye. Ban ga daidai da sananyen shinkafa, ban gani ban ga kwano ba, ni dai nan nan na zuba Allah ya
ba abin da na samu ne ya tallahi ko daya labari kuma mun ji labari amma mun bai zo gare mu ba. Shugabannin mu sune aka basu kuma basu kawo mana ba, suka rike
su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka yi wannan.
Ƙarfin wasu daga cikin mutanen da ibtila'in ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ya ritsa da su a jihar Kano kenan. Kuma wannan shine bacin da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai tabo a dakace.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci.
Madalla masare, kamar yadda kuka fara ji, yau shirin na jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya, inda mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje ke ci gaba da korafi kan yadda suka ce hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu, duk wa da irin kuncin rayuwa da suke fuskanta saboda rushewar muhalli da karancin abinci sanadiyar wannan annoba. Wata kididdiga da hukumomin jihar ta Kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin kananan hukumomin jihar 44. Ibtila'in ambaliyar ya lalata jimlar gonaki 14,364 a sassan jihar ta Kano, yayin da aka rasa rayukan mutane 23 sai kuma wasu fiye da 100 da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya. Watanni biyu zuwa uku da ɗaukewar ruwan sama a wasu sassa na arewacin Najeriya, yanzu haka hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda waccan ambaliya ta shafa. Alhaji Sala Aliyu Jili, sakataren zartarwa na hukumar, ya ce yanzu haka hukumar haɗin gwiwa da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa suna aikin rabon kayayyakin tallafi da suka hada da kayan abinci da na gine-gine waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan 5.
Da kayan da ita hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa take kawo da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawo, akalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan 5, wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa, su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna. Ki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin. Akwai wato committee da shugaban kasa ya kafa wanda mai girma ministan harkar ruwa yake shagoranta, shine wanda yake kula da ibtila'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki akan sa ba dare ba rana.
To sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a kananan hukumomi irin su Warawa da Wujil da Ajingi na kokawa kan yadda hukumomin ke rabon kayan tallafin, suna masu cewa ko da yake suna da labarin rabon tallafin amma su bai kai gare su ba, yayin da wasu daga cikin su ma ke cewa hatta waɗanda suka samu din abinda aka ba su bai kai ya kawo ba.
Salamu alaikum. Na yi asara fiye da yadda baka tsammani, tunda ina aiki kamar shekta 1.5 zuwa 2 duk kuma ba abinda na samu ko kwaɗe ban samu. Gida, katanga da ɗakin ƙofar gida na duk ya ruwe. Ga mai unguwa ga wannan duk mun kai ƙorafin ko cokali ba bamu.
Wai bamu. Ba wanne bamu ba mu ganye ba ma. Wasu sun dake ba su kawo ni ba. Ni fa ko tafi. Ai kuna na biyu sun ruye na wannan makoci na uku ne, wannan biyu ne na suka ruye.
Ai sunana Abubakar. Ni ko kyalle ban gani ba. Ban ga daidai da sananyen shinkafa, ban gani ban ga kwano ba. Kuma ɗakuna na biyu sun rushe. Ni dai nan na zuba Allah ya yi.
labari na ji amma ban gani ba.
Sunana Abdullahi. Ba abun da na samu ne a tallahi ko daya. Labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba. Kuma lokacin da aka hima ba wani kirki aka raba makwata ba. Mu kuma dama bai zo kanmu ba. Shinkafa na rasa, shinkafa da daki, shinkafa za ta kai kamar helta guda ni dai a yaron gida wannan ne. Banda mata mai gida, shi ma mai gida ko kulli ne samu ba. Shugabannin mu sune aka ba su kuma ba su kawo mana ba. Suka rike.
Awole Idris. To gaskiya mu dai a lokacin da abu ya faru akwai shugabanni da aka zo aka dan dudduba. To amma cikin ikon Allah mu dai ba wani abu har abun yazo ya wuce. Ba abun da aka san ba fitar da komai.
Salahuddin Alhassan na noma shinkafa za ta kai shakta 1 da rabi gaba daya ne asarar ta ba samu tallafi ba ko guda daya. To mun ji labarin cewa gwamnati ta ba da taimako a ga taimaka manoma. To ko mu wanda ta zai zo gurmu ta kuma Allah bai rufa ya zo ba.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji martanin sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta Kano da kuma halin da ake ciki game da tallafawa masu ambaliyar ruwa a jihar Jigawa dake makwabtaka da Kano.
A tsirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurti da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. A tsirka mutum ne ƴan dacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamu.
Masu aure dangane da wancan korafi akan bacin tallafi ga masu ambaliyar ruwa a Kano ga abinda sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Alhaji Sale Aliyu Jini ke faɗi.
Su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka yi wannan. Ai misali yanzu ka ɗauki ƙaramar hukumar Ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka ba da muke musu kayan agaji ka gwamnatin jihar Kano kafin ba gwamnatin tarayya ta kawo. Wannan kalan da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list ga wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma
sai zuwa waɗancan da suke koke ina makomasu.
Makomasu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasan nan da zamu yi ko mun yi ba baya ga makara.
To wannan kenan. Masu aure abu ne sananne cewa jihar Jigawa mai makwabtaka da jihar Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da annobar ambaliyar ruwa ta munana inda al'ummar jihar suka yi asarar gidaje da amfanin gona na biliyoyin naira al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke hasashen cewa jihar ta Jigawa ka iya fuskantar karancin abinci. Sai dai gwamnan jihar Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen ba da tallafi ga mutanen da wannan iftila'i ya ritsa da su.
Mun yi kwamiti guda biyu. Kwamiti na farko shi ne zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka musu. Na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari za mu yi mu maganinsa. To wayannan kwamitoci duka suna aiki an yi launching na neman taimako an tara kuɗi kusan biliyan 1.2 wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta bada ta gudunmuwar. Sannan a maganar tituna mun bada talla wuraren da titi ya yanke da kuma suka baci muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan 6. Mun ba da tallar wannan ayyuka ana kokari a gama tsarin yanda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar Ubangiji. Banna gagarima ce sai dai Allah ya kiyaye mu na gaba.
Akwai masu hasashen cewa dama in aka kalli mizani ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci akwai wani yunkuri da gwamnati.
To kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa. To da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kadan kadan wanda zai rage wannan radadin amma ba zai yi maganin komai ba. To shi yasa aka yi shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa abincinsu su ga yanda za su samu su sai abinci su dan ci kafin kuma noman rani ya zo da kuma wanda za a yi na damuna mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan iftila'in ba.
Alhaji Muhammad Badaru Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa a Najeriya kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwai daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadan sunta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi karanta komai ba
a kaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mona Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger
zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaki da cin hanci halsiya sun bakunci jihar Agares inda suka kaddamar da bincike kan matakin bada bailin wasu gaggan yan takife jaridar ta ce a yayin wannan rangadi tawagar ta saurari manyan jami'an hukuma da na mashara'anta da na sha'anin tsaro yawaitar koke-koken al'ummar jihar ta Agares a game da yadda wasu ma'aikata ke sakin masu manyan laifuka daga kurkuku ba tare da bin tsarin da doka ta tanadi bane mafarin tura wannan tawaga wacce a ƙarshe ta umarci wasu daga cikin ma'aikata su zo nan birnin Yamai a ci gaba da bincike jaridar Luis Sahel ta ce shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aiko da sakon ta'aziyya ga takwaransa na Niger Muhammad Bazoum da nufin taya al'umar wannan kasa juyayin rasuwar babban sakataren hukumar haɗin gwiwar Niger da Najeriya Commission Mixed ko Joint Commission Ambassador Rabiu Akau wanda ya rasu a farkon watan jiya da ɗaya gefe sakon nuna alhinin rasuwar sojojin da suka yi hatsarin jirgi a birnin Yamai jaridar ta ce ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Zubairu Dadane ya bayyana hakan bayan ganawarsa da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa a ƙarshen mako Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa an kaddamar da ayyukan gidauniyar rufutaccen dan siyasar Niger Sanusi Jaku Foundation Sanusi Tambari Jaku wacce zuriya da abokan tafiyarsa suka kafa da nufin ci gaba da abinda suka kira ayyukan jin dadin al'umma da marigayin ya gudanar a tsawon rayuwarsa Jagorar wannan tafiya Dr. Hadiza Jaku wato daya daga cikin ƴaƴan Sanusi Tambari Jaku ta jaddada cewa ba ruwan wannan gidauniya da harkokin siyasa kungiya ce ta ci gaban jama'a mukarkare da jaridar L'Independent Police wacce ta ce manoma a jihar Zandar sun fara mai da hankali akan ayyukan noman shinkafa da nufin samar da wadatar abinci saboda haka shugaban kasar Niger a ran gadin da ya gudanar a ƙarshen watan jiya ya leƙa gandun shinkafa da alkama da rogo da ke gundumar magarya don ƙarfafa gwiwa ga manoma jirar ta ce ƙauyukan Bande da Washa da Tsatsunburin na daga cikin yankunan da hukumomi ke ɗauka a jerin wuraren da suke taka rawa wajen samar da amfanin gona irin su shinkafa da sauransu kamar yadda sannan a hankali wannan nau'in noma ya fara samun karbuwa a karkarar Gidimoni Gushi Wiwi Kasamma Tumbala Malawa Kanci Dungas Dambarto Mata Mai da Dungu dukkansu a jihar Zandar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokradiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban ƙasa da ke birnin Brasilia suka yi barna sosai a jiya litinin ne shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau Batun kaurar jama'a sauyin yanayi kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna akai a taron Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine musamman a kusa da garin Soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut a cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Mahler sojojin Rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki Dakarun Ukraine sun dakile wani yunkuri na kwace garin amma da yawa daga cikin dakarun Wagner sun koma da baya cikin sauri inda suka sake dabaru da tura karin sojoji masu dauke da manyan bindigogi a cewar Hana ta kafar Telegram
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wannan sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauki da bada umarni kuma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.